Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wannan alƙur'ani da ake ta kiran mu zuwa gare shi, to ya kamata mu wasu mu dawo zuwa zuwan da ake muna tambare shi. Kuma shi ma bauta ne, ma'ana karanta shi kawai bauta ne, sai yadda ka karanta shi da kyau don Allah ka bauta shi, kuma yadda kai sallah don Allah bauta shi. Kuma ga shi ba yadda ma za a gane addini ba ƙur'ani. To kaga koyon ƙur'ani koyon addini. Kuma musulmai ne, an yi mu ne don mu yi bauta, kowa ma an yi shi ne don yi bauta. To idan mutum bai fahimci sakon da aka saukar da bauta ba, ai ka zuba abin da yake. To don haka kamar yadda muke ba da ƙoƙari a kan cewa ‘ya’yanmu sun sanya boko saboda fa’idar da muke gani, ina ga kamar fa’idar da muke fahimta ita ce ta sa za ka ga mutum zai iya sai da akuyarshi, zai iya sai da kaza, zai iya yin kaza, saboda mai ya biya ‘ya’yansa kuɗin makaranta don su je su yi wannan makaranta, amma sun sako da bayan ba shi da rai, to za su sayi da kansu ko za su bari. To duk abin da suka yi ɗin ba da yi, amma bai kai ƙur'ani. Domin idan mutum ya iya ƙur'anin, to zai iya tsayuwa insha Allah a nan duniya da kanshi, kuma a lahira ma a tsaye shi. Saboda ka shi karanta ƙur'ani dole ne, ko da ka ji mana ya ce ba wajibi bane ka haddace, to haddacewa ake ne, amma ka karanta ɗin kuma ai dole ne. Saboda ka yana da kyau mu koyi yadda za mu karanta ƙur'ani ɗin nan. Kuma malam ya iya ƙoƙari ƙwarai da gaske don ya tabbatar mana da wannan fa ƙur'ani ɗin nan. To lallai an fara ɗaukan hanyar ƙaurace masa, yanzu haka wani mutum yana nan ilan ba sa'a ba, tun ba da Allah ya sa a zama azumi yake ɗaukan ƙur'ani yana zuwa ana tafsiri. To tun da ya rufe shi, don ba sa'a bai ƙara buɗe shi ba, amma yanzu da azumi ya san fara kasafe shi. To ka bai kamata a zama haka ba, tsakani da Allah ya kamata ka samu lokaci ka dinga karantawa. Baya ga wannan, tun da bauta ce kuma ya kamata a yi don Allah. Al-Imamu Abu Dawud da ya waifu hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce farkon waɗanda za a fara yi musu hukunci su ne mutane wasu zaɓaɓɓun bayi. Na farko mutumin da ya yi shahada, za ku ko waje a cikin addinin musulunci aka ce mutum ya yi shahada, ana ba nufin yaƙin da ba shi wuha, yaƙi ne ake yi saboda ɗaukar kalmar Allah, wasu kuma suna so sai sun dangwama kalmar Allah. To sai aka je yaƙi sai ya mutu a can. Mai sunan shi?
Shahidi.
To shi ne na farko. Ya aka yi ka mutu shi ai saboda ɗaukar kalmar Allah, Allah zai kira shi bayyana mishi ni'imominsa ya gane su da kyau, sai ce to yaya ya aka yi ka mutu shi ai na mutu ne a fagen shahada saboda ɗaukar addini, kuma Allah ya ga abin da yake cikin zuciyar, sai shi kenan. Sai Allah ya ce ƙarya fa kake yi, saboda a ce kawai kai ba ƙaramin gwarzo ba ne shi yasa ka je wannan, to an ce ne zuciyar ya ga wuta. Sai aka ce sai a kira mutumin da yake makarantun Ƙur'ani ya haddace ɗin, ya yi duk abin da ya kamata. Allah ya suna son da shi ni'imominsa kuma ya gane su, sai a ce to yaya, sai a shi Ƙur'anin nan ya mai da hankali da gasken gaske babu wasa a kai, sai a ce to amma kuma ka karanta ne don a ce kai ɗan ba na wasa ba ne wajen iya murya wajen kaza ba sai. To an ce ɗin don haka nan bai kawo kuta. Sai a kira mutumin da yake shi ma ba ƙaramin mutum ba ne suna da umma, shi ne wanda Allah ya ba shi ni'imar duniya. Sai a tuna sa mai da imomin sace to ya kai sai shi ai babu wata hanya ta alheri da na sani wata ban sa dukiya ce. Sai Allah ya ce amma fa goma da Allah kai dan kai ne dan a ce wani akwai kyauta, to an ce dan je kyauta kaga akwai bukatar rai ila Allah. Amma duk da haka wannan bai na so a ce malam ma ya tako irin su ga karatun Qur'ani din, wanda shi ma zai taimaka wa mutane don su iya karatun Qur'ani. Ba abin da zai sa a ce ga ta ɗin mutu halatta ba, ya halatta ya ga ta mai zai wuri da yi mai jauzi yake fasa cikin littafin sa al-Mursiyya. Babu laifi da fasa dogayen bayanan da ya yi, saboda haka yana da kyau inda ya za mu wato alfafa gwiwa ƴaƴanmu wajen su je su karatu ko kuma su iya sana'a. To kaga wannan duk wani abu ne wanda mahaɗi ne na rayuwa ta duniya, wanda zai taimaki mutum ya ji daɗin rayuwa kuma zai taimaki mutum ya rayu a cikin mutunci. To amma kuma Qur'ani akwai waɗannan sannan kuma ga shi kuzuri ne zuwa lahira. Saboda haka yana da kyau in za mu kashe kuɗi naira 50 mu su koya ƴaƴanmu boko, dan me ba za mu iya kashe kamar 50 ɗin mu ko ɗan sama da haka ko ɗan ƙasa da haka don su iya karatun Qur'ani. Kuma ga shi suka iya karatun Qur'ani ne za su samu imani wanda za su gane darajar mu iyaye ko ƴan uwansu ko ƙannai ko sauransu. Amma wallahi ka kashe kuɗinka bai iya karatun addini ba ko don ba sa'a ba zai so to ai kai abun ma da kai saura ka ɗan kai wani matsayi. Ba kuma ta samu shi ba ya kamata kai da yin jira kuma ka bashi ne. To amma in yayi Qur'ani sai san daraja ka, don a cikin Qur'ani ne ake cewa ya mutunta ka ya girmama ka, kar ya ce maka sir, kar ya ce maka kashi, kar ya kaza, kar ya kaza, kar ya kaza. A cikin sunnan manzon Allah ake fada mai matsayin ka da daraja ka ake nuna mishi ba kuma bai bi ka ba ba zai shiga aljanna a cikin Qur'ani ke. To in har za mu iya wa ƴaƴanmu abinda za su iya tsayuwa su rayu da kansu wanda hakan ba laifi ya kuma kamata ya san. To dan me ba za mu iya kuma yi musu abinda za mu za su tsayu da kansu ma za su iya addini ba. Wani mutumin kuma ta shi take biya wa ƴaƴansa Islamiyya ba, wani shi ya yarda zai iya biyan kuɗin boko amma ba zai iya biyan kuɗin Islamiyya ba, amma matar shi a cikin nan kuɗin shefa da take da adashin naira 50 take biya wa ƴaƴansa kuɗin boko. Ta kaga wannan bai kamata ba. Saboda haka nan mun gode wa Allah da Allah ya sa malam ya yi wannan karatu lafiya kuma ya fito mana da abubuwa cikin wato fasaha cikin kalmomin da wato gajeru waɗanda suke da dunƙulalliyar ma'ana. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji, kuma Allah ya saka wa malam da alkhairi, saka wa dukkan waɗanda suka shirya wannan al'amari da alkhairi, ya kuma tabbatar da mu a kan gaskiya ya kashe mata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب شكا ما لن يعي وأزيء أزكى شيء ما يعتبر تلك الأهم المقاطع wato abubuwa masu muhimmanci wadda kafin yin zo ɗan uwa mu malam Salihu ya fitar da abubuwa shi ma muhimmai a cikin waɗanda suka wuce mani a kuri guda muhimmai ƙwarai da gaske. Illa kafin fara a karanto su ni na fitar da guda goma sha biyu cikin waɗanda ba su taɓa ba akwai guda uku a takardar da ɗan uwa malam Salihu ba ne. Wato a cikin manufofin wannan zama samar da haɗin kai kan mu manta da wannan tsakanin al'ummar ahlus sunna na wannan anguwa tsakanin waɗanda suke zaune a hayin dogo ko tsallaken dogo da waɗanda suke nan anguwa da waɗanda suke layin zamfara da ƴan kwarin ɗan goma da ƴan sabuwar anguwa. Jiya zanto akwai haɗin kai tsakanin ahlus sunna wal jama'a. Wajen nan ƙungiya ta mu ya albarka jama'ar izalatul bid'a wa iqamatus sunna tana ƙoƙarin ta haɗa kan ƴaƴanta da baki ɗaya don ganin cewa an da mutane an aiwatar da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam a bayan ƙasa, wanda yana cikin dalilai na wannan taron. Sannan malamai su karan kansu kan a riƙa samun gaɓar communication a ɗan samu tazaran haɗuwa tsakanin malami da malami. Shi yasa aka ce kowa ya rufe majalisinsa, duk wani wanda yake da majalisi a yau Asabar ko Lahadi aka sa irin wannan karatu ana so ya rufe wannan majalisin na karatun masallaci ne ko na karatun aji, a zo a haɗu a yi zumunci a ƙarawa juna fahimta, sa'annan kuma a ƙara ƙaunin juna da soyayyar juna da ƙoƙarin fitar da damuwa da ke tsakankanin ko dai masu da'awa ko kuma ahlus sunna a gaba ɗaya. Muna roƙon Allah ta'ala ƙara mana ƙaunin junanmu. Allah madaukakin sarki ya ƙara mana soyayya don Allah. Allah ta'ala ya ƙara mana haɗin kai. Abu na farko da malaja ya fara da shi a wannan karatu na da albarka nuna mu'jizar alqur'ani da cewa Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin zai kiyaye alqur'ani da alqur'ani Allah ta'ala yayi alƙawarin zai tsare shi abu na biyu alqur'ani mu'jiza shi mu'jiza har Allah ta'ala ta ce alqiyama alqur'ani na da abu da mu'jiza abu da uku alqur'ani baya canzawa bai daukan canji yana nan yadda Allah madaukakin sarki ya saukar da shi a dai wannan gaban zai bani sha'awa kwarai a mace wata magana ta Imam Ibn Jamiyah duk da asalinta wani hadisi ne cikin sunan na Imam Tirmidhi to amma hadisin mawdu'i ne ma bai inganta ba sai dai shi al-Imam Ibn Jamiyah usulul tafsir sai ya kawo magana a matsayin maganarsa zan kawo abin da nake tunawa cikin maganganun na Imam Ibn Jamiyah dalibai sai su koma su karanta usulul tafsir al-Imam Ibn Jamiyah yana cewa al-Qur'anul Karim هو حبل الله المتين وهو الكون المبين الذي لا تلتبس به الألسنة ولا تزيغ به الأهواء ولا يحلق على كثرة التردد من قال به صدقة ومن عمل به أجرا ومن تركه من جبار كسره الله ومن ابتغى الهدى بغيره أضله الله وثم زمزمين تلا ترى جاتنا لما شاء الله يجي القران من جرما هو حبل الله المتين ولإبيع الله لي تنجي والقول المبين كما تنسيني وجع يا دكتور بيبي باونا أبو لأكي تشي وجنتي حكيم القران كل أمر وليش بالذات الله سيجي ولا تلد ولا تلد ولا تزيد به الاهواء القران بعد ذا اي ذكاته تبتي مذكر ذلك القران ولا تبتي ولا تلتبس به الالسنة هر اصبات هر فيوا ذكر ان القران اسامه شنكر اسامه وانتن كراء جوانا كراء سنم ولا يحلق على كثرة التوحيد يوم ميمت القران لهم baya sa yusufa balma wata zadu iya zadu zihin da jamuwa yawan karatu ki sai kara masa dadi ba duk mutumin da in zai yi magana ya kawo aya a alqur'ani to babu shakka za ka yana faɗin gaskiya da aiki da alqur'ani za ka ga wa man amila bihi ujra duk wanda yake aiki da alqur'ani za a bashi ladan wanda ya kare alqur'ani dan girman kai kuma Allah ta'ala zai hallaka shi da aka barki alqur'ani matuƙa Allah ta'ala sai ga ya samu da dole abu na hudu babu shakka alqur'ani na da haƙƙoƙi da yawa ga kanan da cikin su na biyar ma'ana abu na biyar kenan muhimmancin wannan wata da muke tunkara da ya abdukarci daga wato da kasantuwan watan yana da alaƙa da alqur'ani mai girma abu na shida ana buƙatar a ci mutan ya karanta alƙur'ani da tadabburi malam ya mana bayani da tadabburi yin tuntunce ne akan ayat alƙur'ani da wannan zai zabar da yau ko larabci tunda alƙur'ani da larabci ya sauka a lokaci in kana karanta shi ka san larabci to ka fahimta inda alƙur'ani ya dosa malam ya kawo cewa su dinga na hutawa lokaci wani yana cewa ne aka yi shi ni ma na taɓa jin irin wannan da kisa wani da cikin da yake ba mu labari cewa akwai lokacin da yake a madina wani limami na kuka kun san laraba ba mu ya sun yi kuka da laraba ba irin mu ba ne wani lokaci ya kada da yadda a an rama zan da su ka Allah ya wata yi kai kuka ya ana cikin kuka to shi bai tashi yin kukan ba sai da aka zo awe na rahama da kwanciya hankali inda dai ga ta yi to inda bai tashi ba ya kuka ba shi da wani kai barke ne ka ga rashin sanin ma'anonin kare ma'anonin alqur'ani da abu na bakwai babu shakka na daga cikin mu'jizan alqur'ani sauƙin karantawa da sauƙin haddacewa yaro kankan yana iya haddasa alqur'ani Sardawi a cikin littafin Safiri Hajjul Qur'an yana cewa ya je Bangladesh aka tara musu yara kanana sun haddace Al-Qur'ani yace ya jarraba su cikin hawamin surori masu farawa da hannun yace ko kure ne musu ba amma duk da su ya gama jarraba su a karatun Al-Qur'ani lokacin da yace musu ku ba wanda ya fahimci me yake cewa ba wanda ya fahimci yace ku ala ba san me yake ba amma mahaddacin Al-Qur'ani ne ya jarraba su a muka shafi'a na Al-Qur'ani ya jarraba su a hawamin abinda yake faɗa kire cikin littafin zabiri har Al-Qur'ani yace ba inda take kure amma da ya gaba yace musu ku ina so su yi ne suka zauna da ban ba san me yake ba ba za su kun su a nan amma kuma sun hadda shi Al-Qur'ani wanda yana tabbatar da mu'jizar Al-Qur'ani ana iya haddasa ko da ba ka jin larabci bayan da za ka yi ba ka jin turanci ka iya haddace advanced learner ko dai da gaske zai yi kaga Al-Qur'ani ke da wannan abu na takwas babu shakka Al-Qur'ani dalili ne na sauƙaƙe sauran ilimin muka wanda ya haddace Al-Qur'ani ko sauran ilimin muka zamani da na addinin ma sai masa sauƙi da aka ba kai yaran makarantun Al-Qur'ani su fara da shi insha Allah ku sauran ilimin muka zamani za su yi masu sauƙi ka dai jama'a da yi ambata mana a wacce da lafiya da suna ya zaka wasu da rayu abu na tara na daga cikin alamun tadabburi a Al-Qur'ani mai girma wato mutum tuntuni wajen karatun sa ya zanto kan yana ƙara ma tsoron Allah kana karanta shi kana ƙara tsoron Allah amma kana karanta Al-Qur'ani kuma kana ƙara fasaha kana karanta Al-Qur'ani kuma kana ƙara tsiya a harkokin rayuwarka dole yana nuna mutum yana karantawa abin bai masa amfani ke kai iya kokarin dan Allah da ta ka da kokarin karatun Al-Qur'ani ya zanta bi uda halaye da maganganu ko suna canzawa abu na gaba abu na goma mafi karancin kwanakin da za ka iya sauke Al-Qur'ani mai girma kwana uku kar saboda tafi a Ramadan din ka ce bari ka gama a kwana ɗaya a kwana biyu a mafi karancin kwana uku sannan abu na sha ɗaya cikin abin da muka fahimta a wannan karatu babu shakka abubuwan nan duka da aka ambata mana a baya an fi buƙatar su a cikin watan Ramadan in an ce makaranta Al-Qur'ani a wani watan da ba Ramadan ba to a watan Ramadan ana buƙatar mu rubanya himmanmu wajen karatun Al-Qur'ani da haka in kana karanta shi sau ɗaya a yi ni duk Ramadan ya za ka mata karanta shi sau in gaba ɗaya a duk kwana goma abin da take yin shi ne izu goma to ya kamata a kwana goma kai izu talatin wato ƙara himma wajen karatun Al-Qur'ani a wannan wata abu na goma sha biyu wajibi ne duk wanda zai karanta Al-Qur'ani ya zama ya koye shi malai ya ce mana ba a karanta Al-Qur'ani irin yadda ake karatun jarida dole ne ka tace koyi karatun Al-Qur'ani din a hannun waɗanda Allah ta'ala ya hore masa shi ya hore masa ka iya karatun Al-Qur'ani din da kuyi da sa kai iya kokarin ka wajen ganin cewa ka koyi haka sai ka zo kana karatun na irin na sunnatul kullu wasu muraqqab karatun ba dai to wannan sai zan zo mutum yana karatu yana zagin Allah bai wato ba zai samu lada ba kuma Al-Qur'ani dole sai an koya domin shi kanshi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ce da shi wa innaka lantuna al-Qur'ana min ladun hakimin alim wato daga mala'ika jibril shi yake koya masa mun gane ko to in ya zan ma'aikin Allah mala'ika jibril ya koya masa to kai kuma ya za ka san baki kawai dan ka ji arabic alphabet sai ka buɗe alqur'ani kana kokarin ta da baki dole sai ka koya a hannun malamai sannan ka iya an ba ka ba za ka zo za ka ce alhamdulillahi rabbil alamin ko ya sun tabbata ga ubangiji Allah ubangijin dalilai sai ka ce rushewa ya tabbata ga Allah ubangijin sarabi don mutumin da ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ya ce rushewa ya tabbata ga Allah ubangijin sarabi to da yake ne kike da ba da wannan kaga wannan sabo ne in dai ba dan ai masa izini na rashin sani ba sai a ce yayi kafuci ko ba aka ne ba to kowa ya tashi ko Qur'an Qur'ani anan mutaban kuma nake so da nan jawo hankali a yakuri a tudun jukun Allah ta'ala a da tamu da bala tashi muna zaune da Allah rabbi ga sana kuma kowannen su yana da makarantar Al-Qur'ani ne ba yana karantarwa da duk nan kewayen makarantar Al-Qur'ani ana halkoki nan duk ga malamai nan suna da halka na karanta da Al-Qur'ani na wajen da saka da malaman rabi na karatu da alqur'ani da asmai kuma ka baki da Allah amma mun take cin mutum da suke zuwa galibin masallatun mu akwai halka na karatun alqur'ani na majidatta amma mutum da suke halarta kallani da Allah haka ma ta yiwa kan mabada kowa ya tabbatar da cewa ya shiga karatun alqur'ani yana koyon karatun alqur'ani mai girma da malamai azarta kuma sun haya suna kai yanzu nan tsakanin kawai tsakanin nan wurin zuwa nan tsallaken dubu duk masallatai ne kuma duk ana karatu kuma duk ana karantar da alqur'ani kuma ana wa'azi gaskiya malamai masu karantarwa suna iya nasu a wannan abu amma da yawa waɗanda suna ta baya ba kasafai suke zuwa karatun ba wani kuma zai je karatun amma yana zaɓen malamai ya fi son hidima da wani zai shahara to shi ya fi zuwa karatun shi ba nan ne kake ba akwai malamin da wala'alla kai kadai ne ka sarki a layin ba malami ne ka rika tsaya wajen ya koyi karatu yana zo sun tsallake malaman su na anguwar su kuma Qur'ani za su koya sai sun je nesan duniya sannan da wajen wani malami wanda su shi suke jin sunan shi a gari a wato malami in dai aru sunna ne to ka zo na gaban shi kai karatu mutukar ya ji yana da ikhlasi da sauran su mun gane ku ko kan mu rika tsallake na malamai duk malami ne karantarwa ka tsaya gaban shi kai karatu domin ka dauki mun kanka cewa sai ka rika zuwa nesa to lokaci ba za ka jure ba a ce sai koma gefe ka ya zanto ka kaga ke abu na gaba ba mu shakka na da cikin kallon alqur'ani mai girma alqur'ani zai ce ru'an mubarak ya ba ku na gaba ya halatta a musabakar alqur'ani da yadda muka ci cikin ɗaya daga cikin malamai ya gaba sama da wannan amma da sharadin za a yi dan Allah ba dan a samu takiya ba dan kujerar aikin hajji ba yau a yi dan Allah ba dan wani abu a yi dan Allah dan a yi ba sannan abu na ƙarshe iyaye wajibin su ne su wa ƴaƴansu gata wajen ganin cewa sun kai yaransu makarantu da yaran za su koyi karatun alqur'ani mai girma a kuma makarantu hatta nan kurje muna da su da haka a kai yara maza da mata su koyi karatun alqur'ani kashe muna wa malam da addu'a Allah ta'ala ya saka musu da kai akwai malaman guda biyu ba kudan su ba akwai liman kyan mala aliyu kyalas a jiya yi ni magana da shi tabbas ya ce yana faɗa mana na yi da ɗan uwa malam bashir cewa zai je ha guntuwa zai yi wa'azi daga guntuwa kuma zai zo ya samina a giwa wa ta iya yi wa gajiya ga shekaru da zamto ba zai iya zuwa ko da a makarantun haka haka shi ma malam bashir kun san da shi muke yau nan da saka za a yi bayyana gari shi ba dai muna masu fata ka sai da ka ba ɗaya daga cikin malaman wannan anguwa ta kodo da zai ne kai alaman mu kuma duka da suka zama da ta Allah ya san ka su da kai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Assalamu alaikum kuma za a bayan za a yi wa'adi a wajen tsakanin da za a isha amma kuma akwai taro da za a yi bayan da a gana gane da kuma limamai musamman wanda za a zaɓi ne na faɗa kan da na da ne wani kira tsalla da kuma a yi muna fuskan da ya yi zo kusa kira tsalla kuma ga al'adun muna fuskan da nan da gaba za a yi shi amma za a yi tare da za a fara zaman da lajane da limamin masallatai bayan da aka maka muna buƙatar dukkan wani lajar da dukkan wani liman ya halarci wannan zaman da za a yi bayan da aka amma wa'azin za a yi ne bayan tsakanin magariba a isha kamar da aka tsara shi ma zaman an tsaraji malaman da za su jawo hankalin lajane wajen kiran sallah din insha Allah na biyu shine idan Allah ya kai mu ranar ruwa mai zuwa duk za mu tattaru a masallacin bakin titi can dandara bayan sallar isha ranar da za a fara tafsiri na wannan anguwa kamar da aka tsara da ma don kulle ana don ruwa ne a waje daya a bude ga waje daya sannan kuma ruwa daga baya zai buɗe da shi dan Allah ya kai mu ranar juma'a wannan mai zuwa za a haɗa masallacin bakin titi bayan sallar isha za a haɗa kowa da kowa na buƙatar ya haɗa a wajen ba kowa zai za a wasar a mai an tarihi su za su gabata da jawabin su a wajen na abu da tafsirin kuma kuma da gabar kowa ya zai buɗe inda yake tafsirin ba duk mana mata shi kuma za a buɗe shi kuma ranar asaba a masallacin ibnu qayyim nan na nan da aka sani shi kuma masallacin juma'a wannan shi kuma za a yi na mata ranar asaba da safe shi ma duka za a haɗa wani jin da ake tafsirin mata shi ma ranar za a haɗa wajen a nan za a haɗu mara gabatar da gudunmawa sai kuma kafin na karfe shi ne goben Allah ya kai mu kwamitin marayu na zagin daukar gamban tana ga yadda dukkan wani shugaban kwamitin na marayu na masallaci da sakatare da limamin masallacin taro a masallacin Haruna Dangan Allah ya kai mu gobe karfe 7 na safe Allah ya ba da dukkan ruwa sai kuma abu na gaban da suka faɗa wajen tsare da kuma shiga malam wurin dambo Allah subhanahu wa ta'ala ya tsora mishi da nauyi ina da kiyo da mai shi ba ya mutu da kuma shi ba ya kuma kunga da mai mutu da shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya tsora mishi nauyi na zama shi da roƙon sama mai na zare da roƙon dama wato kun ji ka mun bayan ba Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga goranci ya shige masa gaba kuma ya masa aikin gawa da sauke wannan nauyi da Allah
Allah ya kai mu da tsawon rayuwa da ba. Kuma shi ne da tsawon